Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina, kin san yau talata wanda kuma duk ranar talata mukan yi magana ne akan ilimi da fasaha, inda yau ma 18 ga watan Yuni na shekarar 2019 zamu yi magana ne akan karancin malamai a makarantun gwamnati, ko wani irin hali suke ciki.
Yanda na karanta aka fahimci da ni yanda zaka koyar gaskiya, na zo na ga abin ya sha bambai. Dalili kamar yanda dan uwa yace zaka samu anti akalla ana so mafi yawa wasu akasari yara su kai 40 in sun yi yawa, to zaka samu yara 80.
Haka yake Yusuf, wato muka maida hankali akan yara da abubuwan da suke bukata domin a inganta rayuwarsu.
To ai lallai kan shi yasa ba yau wakilin sashen Hausa na murya Amurka Lawal Isa Ikara yayi muna wannan tattaunawar.
Yusuf, bari dai mu fara dai da amsoshin tambayar da muka yawa masu sauraro a Facebook, inda muka ce ya kuke ganin za a magance matsalar karancin malaman makarantun gwamnati, ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim S. Jibrin Bauchi, inda ya ce salam VOA. Ni dai a ganina a hana kafa makarantun kuɗi. Misali, ina koyarwa a makarantar gwamnati, ina fuskantar matsala ta kuɗi wajen salary. Sai wani ya kira ni a makarantarsa na kuɗi. Ai zuwa zan yi saboda matsala ta warware. Amma in aka hana, to sai a inganta albashin na gwamnati. To ina ga insha Allah komai zai daidaita.
Shi kuma Abdul Abdulhamid ya ce yau da gobe ta hanyar daukan sabbin masu koyarwa idan mutum ya cancanta.
To sai kuma Abubakar Khalid inda yace biyan albashi mai tsoka.
Shi ko Umar Kaki Dawa Zamfara cewa yayi gaskiya kamata gwamnati ta zanka biyan malamai akan lokaci.
To shi kuma Umar Isa Idris Shanonu cewa yayi za iya magance karancin malaman ne ta hanyar daukar sababbi, kuma waɗanda suka cancanta musamman a yanzu da rashin aiki yayi yawa a cikin al'umma.
Shi kuwa Salisu Nasiru cewa yayi ga matasa nan sun kammala karatu a ƙasa babu aikin yi, ko da temporary ne ya kamata a dinga daukar su.
To sai kuma amsa na gaba daga Sha'aibu Zidin, shi kuma yace assalamu yau da gobe. Hanyar da za a bi wajen kawo ƙarshen karancin malaman gwamnati ita ce gwamnati ta rika biya malaman albashin su akan lokaci, ya kuma kasance ana biya malaman albashi mai tsoka.
Shi kuwa Abubakar Kiyawa Magarya cewa yayi to ni dai fata na a wajen gwamnati shine ta yi iyakacin kokarinta wajen daukar ma'aikata.
To Yusuf, ga kuma dan oga Kaki Bari, alasa na faɗi sunan shi daidai dai.
Gaskiya ba.
Cewa yayi kamata yayi a ƙara daukan wasu, amma a ba su horo da yawa kafin su fara koyarwa.
Shi kuwa Aliyu dan Hausa Gommaja cewa yayi yadda za a yi a magance wannan matsalar sai gwamnati ta jajirce wajen kokarin diban malaman.
To sai kuma Dini Muhammad Rabu, kai ma Allah sana faɗi sunanka daidai, cewa yayi salam VOA. Ai idan gwamnati ta shirya magance wannan matsalar, ta san hanyoyin da za ta bi ta magance hakan.
Shi kuwa Muhammad Saleh yara cewa yayi a inganta albashin su, kuma a rika biyan su akan lokaci.
Daga kuma Ciranci Nazifi Nura cewa yayi salam yau da gobe. Gwamnati za ta iya magance karancin malaman ta hanyar kai ziyara a duk makarantun gwamnati domin su duba malaman suna aikin da ya kamata da kuma daukar sabbin malamai.
Sani Muhammad Tukur cewaye kyautatawa malamai ta hanyar biyan albashi cikin lokaci tare da basu kulawa da basu muhimman kayan koyarwa irin waɗanda suka dace.
Musa bin Muhammad Musa kuma yace dawo da ƴaƴan manya cikin makarantun gwamnati a maida abin ya zama doka. Dole su saka yaransu a makarantun gwamnati. To wannan kadai ne hanyar da za a bi a magance kowace matsala a harkar ilimin Najeriya.
Sani Lawal Umar cewaye yawaita daukan sabbin malamai tunda akwai masu karatun ba.
Amiru Almezon Amarawa kuma yace a inganta musu albashi shine kawai zai iya karkato matasa su fara sha'awar koyarwa.
Amsa mu ta karshe kuwa ta fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau wanda yace sai gwamnati ta inganta mahallin karatun sannan kuma ta samar da kayan aiki kuma ta karawa malaman albashi mai tsoka.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu ne zamu leka zauren muhawarar mu domin jin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isamuel Ikrayima da malamai.
To masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma ga mu a wani zaure da zamu tattauna akan abin da ya jibanci makarantu musamman na gwamnati da kuma irin kalubalen da masu koyarwa musamman malamai ke fuskanta. A yau a cikin wannan zaure muna tare da wasu daga cikin malamai da ke makarantu daban-daban a bangarori daban-daban a wannan jiha ta Kaduna.
Sunana Garba Abubakar, ɗaya ne daga cikin malamai daga jihar Kaduna.
Sunana Muhammad Abubakar, ɗaya daga cikin malamai daga nan jihar Kaduna.
Sunana Hajara Haruna, ɗaya daga cikin malamai da ke jihar Kaduna.
To algafta malam, akwai magana da ake ta cewa ku ne aka baiwa ɗawainiya ko alhaki na koyar da ƴaƴan al'umma musamman dai a matakin farko tun daga makarantar firamare. Yanzu haka akwai maganganu da ake na irin kalubalen da ake fuskanta a makarantun gwamnati wanda akan samu matsaloli ima dai ta bangaren malamai ko bangaren hukuma da sauransu. Za mu so mu ji a matsayin ka na malami, asali ma bangaren ka karanta ka tafi ka koyar ko ko dai kaddara ce dalili da yanayi yasa ka tsinci kanka a bangaren koyarwa?
Gaskiya dalili ne da yanayi yasa na tsinci kaina a harkan koyarwa, amma daidai gwargwado ina iya kokari na wajen kulawa da aiki na tunda na sanar riga na dauki amana ne. So ni kalubalen da nake fuskanta da yake damuna har gobe ba shi ba wani abin da ya wuce yawa na dalibai da muke fuskanta, kuma abin da ya jawo wannan yawan shine gwamnati tana gani daidai ne, ni ma ina gani daidai ne. To amma shine na magana tun daga lokacin da aka ce an kawo isu na ciyarwa, to shine yake jawo wa'annan daliban suke zuwa makaranta sosai dan wasu suka zazu da na sani zan muna da dalibai guda 60 a aji. Yanzu zaka ga aji kana da dalibai sama da 220,
to yaza aji daya
a aji guda daya, to ya zaka yi da su? Kuma gashi akwai dan karantin malaman ta sanadiyan wannan abin da ya faru, malaman da aka diba sababi basu isan daliban. Indai maganan gaskiya za a yi a kalubalen da muke fuskanta kenan,
ba ku yi wani tsari ba ta yadda za a rarraba yawan daliban daga wannan 200 da kake magana a rarraba a sauran azuzuwa ko ko babu gine-gine ne?
Gaskiya babu yawan gine-gine, tunda ni inda nake azuzuwan gaba daya ba su wuce guda 10 ba, to kuma dalibai ne sun fi karfin guda 2,500, to ya za mu yi da su? Za ga a aji daya dalibai 200 sama da 20 wani wuri ma kaga har da 50, to mutum kuma zaka ga ajin ada kafin a samu matsala na wa'annan malaman makarantar da aka rarrage su, to zaka ga ajin idan yanzu nan mun shiga zaka ga mutane hudu ko uku su suke kula da wa'annan yaran. Yanzu wani aji ma zaka ga mutum daya ne ya zai da dalibai 250. Mun gaskiya tsakani da al'amura fama da wannan kalubalen a harkan wannan koyarwa. Ana so a ilimi ya kare inganta kamar yadda ake ikirari, to a samu gyara ta nan wa'annan bangarorin saboda ƴaƴan su masu amfana da abin da aka ce an dauki amanan koyar da su.
Malam, yanzu haka wasu suna magana cewa kun je kun kwankwado karatu a makarantu na gaba da secondary ko college ko wanda suka yi degree na bangaren koyarwa da ake kira DEd ko kuma kwalejin koyarwa wasu, amma sai a zo makaranta a ga wani abu da ya shafi ban. Ya za ka auna abin da ka karanto lokacin da ka je karatun koyar da yaran nan da kuma abin da kake gani a aji?
To gaskiya bisa yanda na karanta aka fahimta da ni yanda za ka koyar, gaskiya na zo na ga abin ya shafi ban. Dalili kamar yadda dan uwa ya ce za ka samu an ce akalla ana so mafi yawa mafi akasari yara su kai 40 in sun yi yawa, to za ka samu yara 80.
misali in ka dauki darasi na turanci kana suka koyar da yara reading zaka ga akalla ana so kai grouping nasu gida 4 zuwa 5 wanda zaka ba su littafin karatu kana guiding nasu kana zuwa daga wannan group din zuwa wannan group din ka koyar da su na daya dai zaka ga ajin yafi karfin ka kai grouping nasu daya kuma kai daya ne a cikin ajin kago wani kalubale ne da wanda malami zai ce yar malami daya yara 80 ya zai da su ko manya ne ma masu hankali ai abin zai zamto maka da wahala balantana kananan yara wanda suke sai hankali sannan kuma musamman ma su littattafan karatu maganan Allah babu su sosai zaka samu gaskiya ne a makarantar da nake an kawo amma daga aji hudu kamar misali darasin turanci aji zo littattafan ba su ta guda 40 ba to kuma yara ga su guda sama da 100 da wani abu a cikin aji to ta yaya za a yi karraba wani lokacin fa sai dai mu ne mukan dan cire kuɗi daga ajinmu mai photocopy mu ba mu rarraba mu yaran gurin mu nuna mu koyar da su abubuwan dan sai sun je gida ma sun yi karatu din so sannan kuma in ka duba yanda zaka ga an ce yanda zaka yi amfani da allo gurin rubutu da me zaka samu Allah din irin na dani yanzu zaka samu makarantu kamar irin na kuɗi zaka suna amfani da whiteboard kira a turanci wanda ake cewa da marker wanda dai zamto da sauki to amma yanzu gaskiya makarantun akwai su amma ba da yawa ba maganan Allah so sannan kuma maganan wannan ciyarwan ni gaskiya a yanda nake gani ba wai ni hanya bane mai bullarwa dake saboda zaka samu yanzu an ba yaro abinci da ya ga mai abinci malam mai abinci tazo
ana cikin koyarwa
za a ce ga mai abinci tazo to kafin ma ka dawo da hankalinsu su gane cewa a bar abincin nan lokacin ya riga ya kare so kaga wani kalubale ne da ya kamata a ce in ma za a ciyar to ni na fi ba mu gwamnati shawara da kudin ciyarwan nan gunda ta kawo littattafan karatu masu yawa wanda zai isa a ba mu kowane yaro musamman na lissafi da shi turanci din wanda in an koyar da yaro zai je gida iyaye su ma za su taimaka dan malami ba zai iya koyar da yaro gaba ɗaya komai ba sai dai dan yi wani abu su ma iyaye su yi wani abu sai sannan a samu abin da ake so in ko baka ba gaskiya za mu ta koma gidan je ni dan ni yanda na gani a makaranta an koyar da ni ga yanda za ku koyar da yara ka koyar da su karatu ka koyar da su rubutu na zo na ga abin yanzu yara 80 aji ya za in koya musu rubutu yanda za su iya rike fensir saboda akwai yanda aka koya mana yanda ma yaro zai iya rike fensir ya rubutu to yara 80 yara ya kai da su
amma ya kuce yi musamman idan kun tare irin wannan matsaloli wanda za su iya kawo na ƙasa a koyarwa ba ku iya gabatar da su ga shugaban makaranta shi kuma ya kaiwa mahukunta na gaba dan a dauki mataki
to gaskiya mun faɗi ba so ɗaya ba ba so biyu amma dai gaskiya har yanzu ba mu ga wani canji ba maganan Allah tun daga lokacin da muka fara dan akwai wanda mun fara aikin tare su ma sun hakura sun bari kuma ko NCE suka yi wasu ma B.Ed gare su amma a irin sabanin abin ya sha bamban da hankalin su sai suka ga kai gaskiya to ni ba ma aka ga mun akwai bambanci wata dan kaman takaddama da ya taso da shugaban makan sanowar malami yana cewa ga yanda zai yana a'a ni fa ba haka aka koyar da ni ba dan ni na karanta na gani kuma manyan malaman education ne suka gaya mun haka to sai naga abin ya saba da yanda nake ni kuma bazan iya hakan ba
kai asali kana da sha'awar koyarwa ko kai ma ka tsinci kanka ne kawai a harka
to gaskiya na tsinci kaina ne tunda kuma na tsinci kaina kuma kai alƙawarin cewa zaka yi karanka Allah ina yi bakin gurgudu iyaye abin da zan iya yi dan gudugudun wanda zan iya badawa ina badawa to amma duk da ka gaskiya akwai kalubale musamman misali in na baka misali in an zo jarabawa zaka ga an yi jarabawa amma malamai ba su da irin wannan clean sheet din da za su zauna su compile result gaba ɗaya a gurin sai kai ne zaka zauna ka samu fuska kai drawing ga C4 CA second CA exam na English ka zo na literacy kenan ka zo kai na maths kai na social studies health education computer IRK da CRK to zaka ga sai ka zauna ka wannan wani kalubale ne da bai ma iya sa malamai su gama jarabawan su a lokacin da ya kamata har a ce za a ba mu yara sakamakon jarabawa kafin a je hutu ka kuma duk yaron da ya jaraba yana so a ce ya ga me sakamakon shi ya so dai zaka ji malamai sun ce wasu ma da nan tambaye su haka sun ce wallahi ba za ma su iya yi ba saboda abin ya fi karfi kuma sannan zaka samu a ce malami a aji daya shi ɗaya ne kamar yadda nace maka a ce form master kai ɗaya ne a aji akalla a ce kuma yara sun kai 100 misali kaga to yanzu ya zaka yi da su a ce kai musu result ka gama kai komai ga maganar register ga waye kaga abubuwan suna da yawa yanda mutum gaskiya ya zamto ba zai iya yin shi ɗaya ba akwai gaskiya buƙatuwar gwamnati ta ƙaro malamai sosai wayannan ban ce sun yi ba amma in za a ƙaro irin su biyu ma wallahi ba za su isa kamar yanda ake so ba saboda ajujuwa ma sun yi kaɗan magana Allah gwamnati tana kokarin ta amma fa sun akwai ƙaro buƙatun su ƙaru saboda zaka samu yanzu misali kamar yadda na gaya maka za ga wani makarantar aji ɗaya da aji biyu a guri ɗaya suke aji biyu da aji uku a guri ɗaya suke
kamar yaya
zaka ga an ce wannan primary 6 wannan zaga allo guda biyu ne za a sa sai a sa allo ɗaya ta nan gefe allo ɗaya ta nan gefe
a cikin aji ɗaya
dan akwai makarantar da ni ina magana da malami ga su biyu ne a makarantar a wani kauye a can wani barayi
ce su biyu ne malamai a makaranta gaba ɗaya
makarantar su biyu ne
to wani darussa suke koyawa
to ya ce mun gaskiya shi dai na yin turanci yana koyar da health education, yana koyar da social studies. Dan abokin nashi yana yin musu lissafi, yana yin musu computer, sai writing da drawing.
Wato da sun raba darasan ne akan su biyu.
Sun raba ne su biyu,
amma a makarantar ka akwai irin wannan?
To gaskiya akwai. Dan ka ko ni ina doctor subject uku ne. Ni nake yin English, ni nake yin computer, ni nake yin IRK, ina hadawa ma da writing da drawing na ajin da nake zama. Sannan akwai sauran misali, in ka duba zaka kaman ajin da nake, aji hudu nake. To a wannan ajin ajujuwan guda hudu ne, kuma malamin mu hudu ne kacal.
Zamu dawo a kanka, amma bari mu je wurin malama. Malama Hajara, ke ma malaman makaranta ce, tsintar kai kika a cikin koyarwa koko dama can abin da kika karanta kin so ne ki koyar da 'ya'yan jama'a su samu ilimi?
To gaskiya ni dai abin da na karanta kenan, amma har ga Allah ni bana sha'awan wannan koyarwa, saboda da na rasa da yanda zan yi ne, ko ba gaskiya ba.
Menene ke fuskanta ma miki kalubale akan maganar koyarwa?
Gaskiya rashin kayan aiki. Ba kayan aiki yanda aka gaya mana, ba haka muka gani ba.
Kamar me da me babu a kayan aiki?
Gaskiya yanzu kamar maganar curriculum haka babu fa. Ba curriculum, sai dai mu abinda muka dan sani dai muka abu shine fa dan kanmu.
Kina nufin ba a ba ku jadawali ne yanda za ku koyar?
Gaskiya babu. Mu dai inda nake babu.
To me kuke koyarwa?
To haka nan dai, da yake ni ajin nawa ina koyar da yara ne yan UNICEF. Yan kanana. Aji guda ɗaya kana da yara sama da 200, saboda Allah an ce mana yara ba su wuce 40 50 ba, mun zo mun ga yara sama da 200, ya za mu yi da su?
Ya kuke da wannan yara musamman wajen a shawo kansu ma kila su yi shiru don su fahimci abin da kuke yi?
To gaskiya, to yaran nan dai haka nan dai, in ka samu yaran ajin masu dan girma haka nan dai muke dan rarraba su, suna dan taimaka mana wurin shawo kansu. Amma har ga Allah gaskiya akwai alfana nima.
Ana magana horon yara fa, wato daukan mataki akan yara kila na ko in an gama zari musu ido ba su yi wani abu ba a dan dake su da bulala. Ana magana cewa yanzu ya zama wani abu a idan duniya, ana magana a daina dukan yara. Ga yara sun muku yawa, ya kuke yi da irin wannan tsamani da aka fito din?
Sai dai wata lokacin da haka nan, tunda ba maganan duka, sai dai mu sa su su yi bacci.
Ba wani horon ne?
Sai ba wani horo ne. To in ba haka ba, ya za ka yi da yara?
Kwarai ka magana da kai gaskiya, ya so za a yi da yara da irin wannan yawa.
To ke faji ba, wai a ce wai ɗalibi wajen 60 70 80 a aji ɗaya?
Baka ji inda ya ce 200 har da 50 ba?
To kin ga aishe sa kasashen da suka ci gaba sun ci gaba, saboda za yi ga aji a ce idan an yi yawa shi ne 20.
Wato malami dai ba nutsuwa, su ma ɗaliban ga su nan ba nutsuwa. Gashi ka ji ta ce horo ma, in bacci ma horo ne.
Bacci horo ne.
To kuma sun huta, shi ma wani abu ne.
Kin san kuma ko a nan muna da baya ga malamai da ake da su aji, akwai masu taimaka ma malamai, za ki ga aji wajen mutum uku mutum hudu, alhalin ɗalibai 20 ne kacal a cikin aji. To Allah ya sa mu dace.
Amin.
Har yanzu dai masu saurare, kada ku shagala, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe. Amma kamin mu koma ga ikara, bari mu shakata da wannan waka ta wannan mawaƙiya Shakna Gada.
Shakna Gada.
To Shakna ne ko?
Malam Nasiru Umar, daga cikin kai ne shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Kaduna, wadda ke kula da makarantun da ke ba da ilimin yara tun a matakin farko musamman makarantun primary. Wannan aiki ne a gaban hukumar nan na inganta maganar koyar da 'ya'yan al'umma. Malam Nasiru Umar, daga cikin kai ne shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Kaduna, wadda ke kula da makarantun da ke ba da ilimin yara tun a matakin farko musamman makarantun primary. Wannan aiki ne a gaban hukumar nan na inganta maganar koyar da 'ya'yan al'umma.
Alhamdulillah, kamar yadda kai bayani, wato babban abu shine su malamai kansu. Domin zuwan wannan gwamnati ta lura cewa yawancin malaman da muke su ba malaman da suke da ilimin sukuni a makarantunmu na primary ba. Saboda tsarin koyarwa a Najeriya, wato national policy ta ce sai mutumin da yake da takardami da daftarin wato SC kenan akalla, shi zai koyar da yara a makarantun primary. To saboda sha'awa da kuma ganin muhimmancin ilimi, lokacin da mai girma gwamnati kama aiki, abin da farko shi ne ya tabbatar cewa kowane yaro ya samu ingantaccen ilimi, sai ya maida ilimi a jihar Kaduna ya zama cewa wajibi, sannan kuma kyauta ne ake ba da wannan ilimi. Bayan haka nan kuma sai aka tabbatar da cewa ba mu ana bayar ilimin nan kyauta kuma ya zama dole to duk abin da fike nima wato wajen kaman takardu wato duk kyauta ake ba. To abin nan muka yi na farko shine muka duba kaman ne muku bayani malaman namu ga cewa sun ta bashi ne muka yi musu wani jarba wanda yake a wannan jarba da aka yi wajen malamai 27,870 sun faɗi wannan jarba kuma jarban da aka yi wato an duba syllabus sun yana aji hudu aka yi musu wannan jarba. To daga nan sai mai girma gwamna ya ba mu umarni cewa mu dauki malamai wanda suke da sha'awa sannan kuma suna da ilimin koyarwa wajen 25,000. To mun dauki wannan malaman saboda mun buga su masu sha'awa suna da ilimin sun zo sun yi jarabawa kuma mun duba wannan jarban ai makin wannan jarban yanzu mun dauki wannan malamai mun tura su wannan makarantu da muke da su a jihar Kaduna.
Wasu daga cikin wannan malamai sun koka cewa har yanzu malaman ba su isa ba amma dai sababbin da aka dauka wasu ba su je ba ko kuma dai an yi karanci in dan aka auna da abin da ke baya. Kuna da wannan rahoto kuma me kuke?
To alhamdulillah kamar yadda na faɗa maka saboda muhimmancin da mai girma gona ya ba da ilimi shi yasa aka mai da wato aka yi declaring state of emergency a ilimi aka a jihar Kaduna. Wato abin da muka yi shine tsarin da muka fito da shi shine kowane malami kar koyar da ɗaliban da suka wuce guda 50. To wannan tsarin da muka dauko to akwai wasu ƙananan hukumomi wanda yake a yanzu zan iya cewa gaskiya ne cewa muna da ɗan ƙarancin malamai amma saboda muna aiki tare da shugabannin ƙananan hukumomi mun fahimta cewa babban abin da ya kamata wayannan yara na mu samu shine ingantaccen ilimi. Wasu daga cikin ƙananan hukumomin kamar ne muku bayani sun aiko wani takardu cewa suna su yi ma ƙara masu wayannan malamai wato kamar Kalma kuma Idabi kamar Ikara kamar Sabon Gari da sun aiko mai da wayannan takardu wanda kuma wannan wata ne za mu dauki wayannan sababbin malamai masu jarba mu tura su wayannan ƙananan hukumomi daga nan kuma sai a tura su wayannan makarantu namu don su gaba da koyar da wayannan ƙananan yara namu a makarantun firamare a jihar Kaduna.
Kuna da labarin rahoton cunkoso a aji ta yadda kamar wasu malamai da muka tattauna sun ce akwai ajin za ga yara kusan 100 ko sama da 100 gashi kuna da tsarin cewa ka auce su.
Eh kamar yadda ka sani wato da muka zo da yake ana bada abinci kyauta ne a jihar Kaduna ga yaran makarantun primary wannan yasa yara da yawa sun dawo makarantun da muke da su. To ganin haka shi yasa yaran suka ga sun yawa amma in ka duba abin da yake irin manyan gidan da ake a gine-gine da ake yi musamman a birane wato irin hawa 10 masu zuwa 12 24 ai ka san gwamnati na baki abin da za ta iya saboda haka wayannan makarantu gine-gine da ake a birane haka ake su a karkara akwai wanda ake azuwa 2 akwai wanda ake azuwa 4 kuma an kai ta kujeru domin yaran su samu su zauna su yi karatun su. Kaga ana yin wannan a birane da kauyuka kenan duka wannan za mu ci gaba da wayannan gine-gine. Bayan haka nan kuma mun kai kayan aiki wato takardu wanda malamai suke amfani da su wajen koyar da wayannan yara din sannan kuma in ka lura cewa ko da yaushe yanzu muna ci gaba da koyar da wayannan malamai namu musamman samun sababbin hanyoyin koyarwa akwai da wayannan yara saboda haka banda wannan mu kanmu yanzu mun sa ido wajen ziyartar wayannan makarantu mun sa ido mu ga me ake koyar da wayannan yara din saboda haka kowace kalma kuma misali makarantu guda 10 mun sami kula da su mutum daya wanda yake zagawa yana ganin abubuwan da ake yi sannan kuma kanmu muna zagawa muna ganin abin da ake yi sannan kuma su kansu karamar hukuma shi kanshi ES da nashi SSO da muke da su duk suna zagawa suna ganin abubuwan da ake yi. To wannan ya sa ma yanzu muka samu mashina muka raba musu kuma za mu ci gaba da sayan mashina muna saya muna ba wayannan masu duba ma wayannan makarantu domin su tabbatar cewa lallai abin da ya kamata a yi a wayannan primary school ana yi domin yara su samu ingantaccen ilimi sannan kuma na amfani da iyaye gata da al'umma gata makaranta wato SPMC ko ce makaranta muna da wannan kuma suna zagaya suna ganin abubuwan da ake gudana a wannan makarantu nasu.
Tsarin tafiya da iyayen yara da ake kira PTA wanda iyayen wasu daga wani malami a cikin malamai da muka tattauna ya ce da iyayen kungiyar ta kan kawo dan abin da a shi ake sayan tsuntsiya idan babu tsuntsiya ko alle da shauransu yanzu wannan tsari na kuna ilimi kyauta ya hana abin ya ce yana dan kawo musu matsala.
A bayan matsalar da yake kawo saboda kamar ne muku bayani ita wannan gwamnati ta jihar Kaduna ta fito da wani tsari wato dukkan makarantun mu kowane ana ba su 400 wasu kuma ana ba su 800 saboda haka wannan suna amfani da shi ne wajen sayan kananan abubuwa a wannan makarantu nasu wato suna amfani da su PTA ne da kuma su al'umma gata makaranta da sarakunan gari da ƴan makaranta amma da malamai wato kungiyar suka ta saki kenan saboda duk abubuwan da suka taso kanana suna amfani da wayannan kudade ne wajen wayannan kanana ganan gyare-gyare.
Akwai wani abu da ɗaya daga cikin malaman nan ya nuna cewa shi yana aiki iya aikin shi tunda abana aka bashi na koyarwa amma gaskiya asali ba sha'awar koyarwa ta same shi kuna yin wani kokari musamman yanzu da ita kace kuna gab da daukan wasu malaman wajen ku tantance waɗanda za a dauka shin suna da sha'awar koyar wannan saboda su tsaya su mai da hankali wajen ganin yara sun kwankwada ilimin da ake nema
kai kaman yadda wannan ka fahimta ka fa kai bayani gaskiya ne cewa babban abu shine ainihin interest din wato mutum na son aikin saboda haka duk abin da muke shi za mu ke rubuta mu tabbatar cewa wanda suke son aikin ko suna da ilimin su cancanta su suke rubuta takarda su kuma muke musu wannan interview sannan mu dauke su aiki ko za mu ci gaba da duba domin shi kan shi wannan mu ina son aikin wani babban abu ne saboda haka insha Allah za mu ci gaba da wanda yake da interest shi za a bashi wannan aiki domin mu tabbatar cewa abin da ya kamata
ku ce samar da rubutattun littattafai da ake kira textbook da ake koyar da yara ɗaya daga cikin malaman nan ya koka cewa za ga yana da yara kamar 80 ko 100 amma littafin guda 40 ne saboda haka sai yayi photocopy ya rarraba kuna da wannan labarin
kaman yanda muka sharin bayani muna takardu an sassa an lalaba su a inda makarantu namu amma wani tukila wasu da ba su isa ba ba mamaki amma ba abin da muke ita gwamnati za su cika ba sai wannan takardu tana rarrabawa domin yara mu kowane yaro ya samu takardun da zai amfani da shi shine tsarin da muka fito da shi yanzu domin ba su yaro ya tafi makaranta ba tare da aina da takardun zai koya a makarantar ma sannan kuma da takardun zai amfani da shi a gida so that in ya je gidan iyayen shi za su riga duba su ga abinda malaman suke koya yanzu ana samun tsari mai kyau domin dukkan mai da makarantun mu kamar su zama makarantun al'umma zaka kowa da kowa na bada nashi gudunmawa domin ya tabbatar cewa wayannan yara na mu sun samu ilimi ingantacce shi yasa a jihar Kaduna zaka cewa ainihin shashin ilimi ba a kawo siyasa a ciki ana yi ne abubuwan da aka tabbatar cewa wayannan yara za su samu ilimi da zai taimake su kuma zai taimake yayan kuma ana yi ne domin su wayannan yara suka samu ingantaccen ilimi shi ne zai sa su zama shugabanni na da nan gaba
a ƙarshe kana da wani sako da kake so al'umma su gane nan game da wannan aiki da kuka tasa a gaba musamman ganin yadda mutane suka kwadaita da ganin ƴaƴa sun samu ingantaccen ilimi a matakin nan na farko da kake kula da shi
alhamdulillah wato ban abin ban sha'awa shine cewa al'umma yanzu sun gane muhimmancin ilimi saboda haka abinda suka fahimta shine duk abubuwan da wannan gwamnati take faɗa musamman akan fannin ilimi na primary gaskiya ne ana aiwatar da shi kuma suna gani suna ba wannan gwamnati goyon baya abinda zamu ƙara kira gare su shine su tabbatar cewa sun aika da yaran wannan makarantu sannan kuma su koma gida su rika duban abubuwan da ake yi sannan kuma lokacin ma da yaran suke makaranta muna kira ga iyayen yara su rika zuwa suna duban me ake koyar da yaran wannan yana karfafa ma yaran su kansu gwiwa suna dubin su zauna a makarantar su mai da hankali akan abubuwan da ake koya musu
to ma saurare wasu ya dan gafarce mu na'ura ta dan yi mana tangarda wannan tattaunawar Lawal Isa Aikar kenan da shugaban hukumar kula da ilimi ta jihar Kaduna Malam Nasiru Umar Rigacikun amma dai tunda mun muku alƙawari bari ku shakata da wannan wakar
sauraro ƙarshen shirin namu kenan a yau a madadin wanda yake maka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Justin Sweet tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin
Yusuf Aliyu Harande
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya
na ga Amina kina ta sauri ko dai waye kina son ki je ki ci wani abu ne
wakan ne min dadi ina so in dada
ai naga kina dan dansewa ke ma a cikin ɗakin watsa labaran to Allah da ya samu dace ranar karshe ya dauke ku da 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 ku da